ไม่โอน
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفث بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يريد مكتابة هدوء أولنا مسألة تيمي البركة إن شاء الله نا النور دكينا موسيتو أبوجا بسا قولي وادا أمين شوانا الله سبحانه وتعالى زامو شقب هذا تفسير القرآن منا تكين سورة تبيو واتو سورة البقرة za mu tashi kan darasi na tara insha Allahu ta'ala daidai kan aya ta 13 kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ya sa mu a cikin bayin da maganganun su ke dacewa da ayyukan su muna kara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wataala ya mana jadad dogo sama yaya kasanta yaya tsakiyanta yaya ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka kuma ake karban addu'o'in su dukkan abun da ya dame mu Allah ya magance mana wadanda muke cikin kuncin rayuwa daga musulmai a wannan wata na Ramadan Allah ya yassare musu masu neman aikin yi Allah ya basu wadanda suke da fama na jinya Allah ya basu lafiya dukkan damuwar mu wacce muka bayyana ko muka boye Allah subhanahu wataala fi musaninta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya magance mana ita a shugaban kasa da ke Burtaniya yake jinya muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah Allah ya bashi lafiya Allah ya sa jinyar da yake ta zama kaffara gare shi idan ya dawo lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi ikon ci gaba da yin adalci da riƙon amana Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare. Gabanin kutsawa zuwa ga karatu akwai ƴan tambayoyi ba laifi mu duba guda ɗaya ko biyu ko guda uku bisa ga yadda lokaci ya bada hali insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yace malam ta yaya ake yin sujudu shukur kuma ina ake kallo kuma yaya ake yin ta? Kuma me ake karantawa a cikin ta? Sujudu shukur shine ake cewa addu'a ta gode wa Allah subhanahu wataala. Dukkan wata ni'ima da Allah ya maka idan labarin ya zo maka immediately abinda ake bukata da gaggawa kayi kawai sai ka fada kasa ka sa goshinka a kasa dan ka gode wa Allah. Sunanta sujadar godiya. Ita ba sujadar sallah bane. Ba sujada na tilawan Qur'ani bane. Ita sujada ne sunanta sujada ta gode wa Allah subhanahu wataala. Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi cikin littafin sa na fatawa islamiyya juz'i na farko shafi na 205 yace ana yinka a halaye guda biyu ne na farko wata fitina ko musifa ko bala'i ta tunkare ka sai Allah yayi avatin dinta daga gare ka kawai sai Allah ya kade maka fitina labari yana zuwa maka cewa wata fitina ta tunkare ka amma Allah ya maka yakin kawai sai ka fadi kasa ka sa gocinka a kasa ka gode wa Allah saboda me dalili saboda tunku da ni'ima ma gare ka rahama ce saboda sau da dama idan da abin da ake nufinka da shi na sharri yana faruwa da tuntunan baka duniya. Shi yasa duk abin da ka san an baka sharri ko an ma kazafi ko an nemi cutar da kai wanda baka sani bayaninka wanda ka sani sau 10 ko sau 20 wani yakin ma sai Allah ya gama maka yi da shekara 10 sai ka ji labarin baka ma san ya faru ba. To shi yasa idan Allah ya tunkuɗe maka fitina to wannan ma daga labarin ya zo ko me kake yi. Kana tukin mota ne sai ka tsaya kai fakin sai ka fito sai ka sa goshinka a ƙasa. Kana cin tuwo ne sai ka bar cin tuwon sai ka sa goshinka a ƙasa. Kana tsaye ne kana taɗi daga labarin ya zo maka gafi abin da aka kulla maka amma Allah ya kare ka sai ka sa goshinka a ƙasa ka faɗi ka yi godiya. Kana cikin mota ne taya ta fashe kana tsammanin kawai ka halaka Allah subhanahu wataala kaddara aka tsaya lafiya ka fita da ranka ko motar ta yi kata-kata amma kai sai ka fito da kafarka kana fitowa aikinka na farko sai ka sa goshi a ƙasa sai ka yi Allahu akbar sai ka gode wa Allah. Wannan shine fuska na farko. Duk wata fitnar da Allah ya tunkuɗe maka ko wata cuta ake yi ba a ma tsammanin warkiya sai kai Allah ya sa ka warke to sai ka sa goshi a ƙasa ka gode wa Allah. Wannan wata sunna ce da yawa muke asararta. Duk fitnar da Allah ya tunkuɗe maka ya cancanci godiya sa goshi ka gode masa. Na biyu shine wani ni'ima da kake nema sai Allah ya baka. Kana neman aiki ne, kana neman aure ne, wani mutum ne musulunta a hannunka, wani kudinka ne makale Allah ya fito maka da shi, wata kyauta ce baka tsammanin aka maka, duk wani abun da ya zo maka kuma na alheri da ya sa dogare ka shi ma abun da ake so yi gaggawan sanya goshinka a ƙasa ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ake kira sujudu shukr, wato prostration of our gratitude. Wato kana nuna gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, you are thankful to him, kana gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da ya maka. So waɗannan su ne halaye biyu, ko tunku da sharri ko kuma wani alheri da ya sadu zuwa gare ka. A ƙa'idan yinta da ita da sujudu tilawa abin da ya tabbata magana mafi inganci ko babu alwala ana yin su. Ba wai dole sai kai alwala ba, sharadi kawai kana dai musulmi na amshi kenan, al-mu'min la yanjus. A wannan hali kawai abin da ya tabbata shine ba sai kai alwala ba, kawai sai ka fito kai. Wannan Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala ya kawo cikin al-muhalla cewa ba sharadi ne a mata alwala ba. Haka Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala cikin al-Mughni littafin sa juz'i na 2 shafi na 372 cewa ba ta bukatan alwala. Kawai duk abin da yazo maka na labari mai dadi idan kai wannan sujada din Allah zai maka karin ni'imar sa. Ke sai yace wala in shakartum wa in ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Allah yace wallahi in kun gode wa ni'ima ta zan kara muku. To wannan yana daga cikin godiya. Daman godiya da ake so na ashkur a farkon Fatiha ai mun ce na aiki ne, to sujada kuma aiki ne. Shi yasa Allah yace i'malu ala daud da shukura. So da haka duk abin da yazo maka na ni'ima ko wani sharri Allah ya azatin din sai ya dauke shi daga gare ka ya kare ka, to sai kai sujada ka sa goshi ko babu alwala. Na da yake nan na biyu malamai suka ce ba sharadi bane sai ka gane alqibla, ko baka gane alqibla ba kana iya yin sa. Idan ka gane alqibla saboda mutunta da girmama ga alqibla in ka juya kai ba laifi bane. Amma lokacin da baka gane ba kuma babu lokacin tambaya, ko kana kallon gabar ko kudu ko arewa ko yamma ko kudu maso arewa ko yamma maso gabar ko ma menene kawai sai ka yi ta. Ita manufar ta a gode wa Allah ne subhanahu wataala. Wace addu'a ake yi a cikin ta? Babu wani abin da ya tabbata a sunna na hadisi cewa ga wata specific addu'a da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yake yi. Sai dai malamai suka ce tunda ita ma sujada ce sai mu yi dukkan addu'ar da ya tabbata yake yi a cikin sujada. Don haka idan kace subhana rabbiyal a'la kaman kafa uku ya wadata. In kace subuhun quddusun rabbul mala'ikati war-ruh, wannan addu'a ma yana yin ta a cikin sujada idan kai yayi. Wasu malamai suka ce in kai sujudu da ake na sujudu tilawa ma yayi, yakan ce sajada wajhi lillazi khalaqahu fa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqina. In ka karanta wannan addu'a yayi, ko da goshi ka saka a ƙasa sai ka dago baka samu yin kowace addu'a. Malamai suka ce insha Allah ta'ala kana da kafan ladanka kuma ka shiga cikin jama'ar da Allah ya musu ni'ima na ba su alheri ko tun kuɗa sharri suka masa godiya. So da haka mu dage duk wata ni'imar da ta zo mana kada mu manta da wannan sunna, mu sanya goshi mu gode wa Allah. Ko a falo kaje kana zaune kana karanta jarida kana jin wa'azi a kana kallon TV daga labari ya zo maka on phone ne sai ka ce dan rike waya bari mu gode wa Allah, sai kai Allahu akbar sai ka sa goshinka a ƙasa sai ka gode masa. Sujadar kwaya ɗaya ake yin ta ba biyu ba. Wannan ita ce sujada ta gode wa Allah akan ni'imar da ya maka, na jawo maka alheri ko tunkuɗe maka sharrin da ya fi ƙarfinka. Yaƙin da Allah yake mana duk duniya babu lauyin da za ka ɗauka ya filing case ya maka.
sai dai kawai ba ka sani ne duk mutumin da Allah ya daukaka to yakin da Allah yake masa in dai ya nufi Allah wallahi al'adin baya sanin kashi dai cikin goma sai dai kawai Allah ya maka kai baka sani ba inda za a ga maka wani yakin da Allah ya maka idan aka ga maka sai kai wata guda ba kai bacci lafiyayye ba sai ma ka kwanta baccin kai ta firgita kana ga fitina amma tuntunin wutar ta taso Allah ya magance maka ita kai baka sani ba to shi yasa duk inda labari yazo kunnan mu to sai mu gode wa Allah na biyu yace assalamu alaikum malam addu'a da ake yi yayin bude baki ana yin sa ne kafin bude baki ko kuma bayan an bude bakin addu'a da ake yi lokacin guda biyu lokacin bude baki addu'a ne guda biyu akwai addu'a da ake du'aul ibada akwai kuma wanda ake du'aul haja akwai addu'a ta ibada akwai addu'a ta biyan bukata addu'a ta ibada ita ce wacce ake karantawa wacce manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya karantar da mu kamar zahaba zama'u wa butallatil uruq wa sabatal ajr insha Allah wannan hadisi ne na Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala hadisi na 2357 Sheikhun al-Muhaddis al-Albani rahimahullahu shi ma ya inganta shi a cikin littafin sa na sahihu sunani abi daud haka imamu dara kudi ne rahimahullah kashi a hadisi na 25 ma'anansa shine zahaba zama'u kishruwa ya tafi wa butallatil uruq jijiyoyi sun sake wa sabatal ajru insha Allah kuma lada yana nan cif cif da yaddar Allah wannan ita ce addu'a ta ibada kana koyi da abin da ke yin halitta yi akwai kuma du'aul ibada ita ce addu'a ta damuwa du'aul haja wata damuwa kake da shi da ka zo da baki ya Allah ya Allah aikin da nake nema Allah ka bani misali a ya Allah aure da nake nema Allah ka bani ya Allah aihuwa da nake nema Allah ka bani ya Allah subhanahu wataala gida da nake nema Allah ka bani ya Allah ƙarin imani da nake nema Allah ka ƙara mini ya Allah mara lafiya da nake da shi iyali na Allah ka bata dana Allah mara lafiya Allah ka bashi waɗannan damuwoyi da kake da su a rayuwarka sai ka kira su ka faɗe su to shine addu'a ta biyan bukata ita ta farko ta larabcin sunanta addu'a ta bautan Allah dan da man kai koyi da sunna ne wannan na biyu kuma damuwarka ne kake mika kokon bara dan a kawo maka tallafi a magance maka waɗannan dukkanin su biyu ana yi a lokacin bude baki shi yasa hadisi a cikin sunan Abu Dawud rahimahullah da sahih Muslim manzo Allah yace salatu da awatun mustajaba la shakka fihinna akwai wasu addu'o'i guda uku ga yawa jini na wuce ne babu kokonto Allah yana karban su na farko addu'ar iyaye wa ƴaƴan su duk addu'ar da uwa ko uba suka yi wa ƴaƴa Allah yana karba Allah ya kare mu daga yiwa zuriyar munanan addu'a na biyu shine kuma addu'a ta matafiyin kana cikin halin tafiya musamman tafiya ta bautan Allah zaka je ziyara zaka tafi neman abinci zaka je haji ko umra zaka tafi wani course ne wannan addu'a Allah yana karban ta sai addu'a ta uku shi tace addu'ar musulmi lokacin bude baki annabi ya ce ko kokuntan karban su kada kai wanda yake nuna mana addu'ar biyan bukata ana yin ta lokacin bude baki waɗannan guda biyu tambayar da kai shine wacce ce kenan ake yin ta ana yi gabanin bude baki ko bayan bude baki an yi wa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wannan tambaya a cikin darasin sa na al-liqa ash-shahri a shafi na 8 wani amso shi da yake tambayawa yake amsa a cikin haramin Makka a shafi na 8 an tambaye shi yace ita addu'a ta damuwa ta biyan bukata abun da yafi dacewa yace ayita shine ayita gabanin a bude baki ka rike dibino ko ka rike farin ruwa zaka sha gabanin kai sai ka yita yace me dalili saboda lokacin da baka karya azumin ba kana dab da karyawa a lokacin kafi cika sharuddan karban addu'a fiye da bayan ka karya na farko tukun na sha'awar dake jikin ta yunwa take jikin ka yunwa ta yi rugurugu da sha'awar dukkan wani abun dake jikin ka na kwadayin duniya babu shi a lokacin saboda burinka dai shine ina ma a kira sanda lafiya mu kai azumin nan yace duk wani na cikin abin da ke sa Allah ya karbi azumi na uku akwai azzillu kana cikin halin kaskanci saboda mai idan aka ja rana take faduwa sai ka zama abin tausayi daga an gara awa ko hudu so kana cikin azzillu yace akwai wani humility tare da kai so yace a wannan lokacin kuma kana cikin azumi ibada ne addu'a ta damuwa yace ita yayi dace ayi ta ne gabanin abu da bakin so da haka ya Allah biya mun bukatuna ya Allah ka ba wa ɗana lafiya ya Allah ka ba wa iyali na lafiya ya Allah mahaifiyata mahaifina Allah ka ba su lafiya ya Allah kaza da dame ni kai yace wannan za a yi ta gabanin abu da baki don a lokacin ka cika sharuddan karban addu'a fiye da wanda ya riga ya koshi yana koshi kuma aka gama koshi sai a ce to ina waya bari mu taboya maganan kwangilan nan ya ake ciki ne amma dab da bude baki kowa ka gani abun tausayi ne kawai yana cikin wani hali ne sai ce du'aul ibada kuma ta zahaba zama'u wa butallatil uruq wa sabatal ajr insha Allah abun da yafi tabbata yace ita kuma sai a yi ta ne bayan an sha ruwa sabanin yadda muka fi yin ta bayan gabanin a sha ruwa bayan an sha yace saboda ai kalmomin addu'an ya nuna ma ina ake yin ta, cewa aka yi zahaba zama wa kishirwa ya tafi, to wanda bai sha ruwa ba kishirwa ta tafi. Na biyu, wa butallatil uruqu, jijiyoyi sun sake, to jijiyoyi sun sake baka sha ruwa ba za su sake ne. Na uku, lada ya tabbata, baka bude baki ba ka ga ma'azumin, to kaddara sai kai daga banin bude baki yace sai aka kwace abincin, zaka ce to tunda shikenan jijiyoyi sun sake sai mu ga sakewansu. Ai ka san matsala ta auku, so da haka lafazin addu'ar ya nuna cewa ita addu'ar bayan an sha ruwa ake yin ta yace, don ta ce da malla ainihin kishirwa ya riga ya tafi, ai wanda bai sha ruwa ba kishirwan da sauransa. So da haka yace ana yin ta a lokacin ne. Sai addu'a ta biyu da muke yi ya kawo ta, cewa laka sumtu wa ala rizqika abtartu, ya Allah zuwa gare ka nayi azumi kuma a bisa ga arzikinka nayi bude baki. Wanda Abu Dawud rahimahullah kawo ta karkashin wancan hadisi da muka ce na 2258, wannan 2300 da wancan da 7, wannan da 8. Sai dai wannan addu'a ta biyu magana mafi inganci Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yace bata inganta ba, a cikin littafin sa na Da'ifu Abi Dawud hadisi na 510 yace da'ifi ne. So da haka wanda ya tabbata a sunna da babu kokwanto akai shine zahaba zama'u wa butallatil uruqu wa sabata al-ajru insha Allah ta'ala. Wannan shine abinda zamu amsa na tambayoyi, sai mu dakata anan saboda tambayoyin suna cinye mana lokacin karatu, duk da cewa su din ma karatun ne ko
su ji ne za su fitani.
To an samu mutane biyu sun zo su shiga addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. What is your name?
Esmo.
You?
Esmo.
Sorry please?
Esmon.
You please?
Orlando.
Yes. Do you want to be reverted to Islam?
Yes sir.
Islam means there is no deity deserved to be worshipped but Allah subhanahu wa ta'ala alone, and the Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, is his prophet and messenger. That if one intends to accept Islam or to be reverted to Islam, he should be ready to follow the oneness of Allah, meaning that none deserves to be worshipped except Allah alone, and two, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's messenger. Whatever he intends to do, he must emulate and symbolize the action of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is what Islam is all about: believing in the oneness of Allah and at the same time believing in the prophecy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If these two conditions are fulfilled, then definitely one is a Muslim, inshallah. Are you ready to accept it?
Yes.
So you should say ashhadu.
Ashhadu.
Allah ilaha.
Allah ilaha.
Illallah.
Illallah.
Wa ashhadu.
Wa ashhadu.
Anna Muhammadan.
Anna Muhammadan.
Rasulullah.
Rasulullah.
Meaning, I believe there is no deity deserved to be worshipped. I believe there is no deity deserved to be worshipped except Allah alone, and the Prophet Muhammad is his messenger. So now we are a Muslim, inshallah. Do you want to change your name?
Yes.
Which name, please?
Abu Bakr.
Abu Bakr. So now your name is Abu Bakr. Congratulations, inshallah, on this, please. I congratulate you on this. Now we are all the same. Whoever you see here is your friend, is your brother, and you are all the same, inshallah. Alhamdulillah. It's nice for us to have you here. Alhamdulillah. We are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for saving you from hellfire. You, please?
Orlando.
So you should say, ashhadu.
Ashhadu.
Allah.
Allah.
Ilaha illallah.
Ilaha illallah.
Wa ashhadu.
Wa ashhadu.
Anna Muhammadan.
Anna Muhammadan.
Rasulullah.
Rasulullah.
You are now a Muslim, inshallah. I congratulate you on this, really. Congratulations, inshallah.
Ameen.
Do you want to change your name?
Yes.
Which name?
Muhammad
Nur. So, alhamdulillah, you are now Muhammad. We nickname you as Nur, inshallah. The proper name is Muhammad, and your nickname is Nur, inshallah. So you are the light now, inshallah. Congratulations, inshallah. I congratulate you on this, really. Alhamdulillah. We are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for saving you from the hellfire.
because the only way to Allah's salvation is Islam. So if one is reverted to Islam, then inshallah, automatically he has been salvaged from hellfire. So we are grateful, inshallah. Nice to have you here, inshallah. Jazakumullah khair. There are some young ones that came official, that are not allowed to stay maka. So most of the young ones that are here, one car, who suggest you one car. Inshallah, ta'ala. Inshallah, alhamdulillah. To muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da musuluncin su, muna roƙon Allah ya tabbatar da su a musulunci da mu da su gaba daya insha Allah. Wannan kuma ya fi karatun ba muhimmanci, shi daman karatun amfanin sa kenan. So da haka karatun theory ne, wannan kuma practice ne. So wannan akan fa za a iya barin tafsirin gaba daya, in an samu karin wasu tafsirin ma duka sai a bashi insha Allah ta'ala, don shi wannan din ya fi tafsirin. So muna cikin suratul baqara ayoyi biyar na farko, mun yi magana akan siffofin masu takawani da ku Allah ya sa mu a ciki. Ayoyi biyu mun yi magana akan siffofin kafirai, Allah ya kare mu. Jiya mun karanta ayoyi guda hudu akan siffofin munafukai, ni da ku Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga munafurci. Shine suna cewa sun yi imani da Allah amma da bakunansu da gobe kiyama, amma su ba mu'mine bane, inji Allah. Suna yaudaran Allah da wanda suka yi imani, Allah ya ce a gaya musu kawunansu suke yaudara amma ba su sani ba. A cikin zukatansu akwai cuta, sai kuma Allah ya kara musu cutan munafurci da sha'awa da makamantansu. Suna da azaba mai radadi saboda abin da suke yi na ƙarya da kuma ƙaryatawa. In an ce su yi imani da Allah, kada su yi fasadi a bayan ƙasa, sai su ce mu masu gyara ne, mu muna gyara ne. Allah ya ce a ce ƙarya suke, su masu barna ne, sai dai ba su san suna barna ba. Ni da ku Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga barna. Don haka tun daga aya ta 8 zuwa ta aya 12 muna magana akan munafukai, ni da ku Allah ya kare mu daga munafurci. Aya ta 13 ma ci gaba ne da magana akan munafukai. Na'am aramma.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
إذا قيل لكم إذن أكتشوا منافقي الله يكارمو آمنوا كي إيماني كما آمن الناس كما يد متاني سكي إيماني قالوا سيسوكي أنؤمن ذاوي إيماني كما آمن السفهاء كما يد واواي سكي إيماني ألا الله يتيكو سورارا إنهم لليسو هم السفهاء سوني تبس واواي نحقيقا ولكن لا يعلمون سيدي بس سنيبا. Wa idha qila lahum, idan aka ce musu, anan wurin qila asali fi'ili ne madi mabni lil majhul. In an ce musu ba a faduwa ya fada ba, bi ma'ana yana daukan idan Qur'ani ya gaya musu, ko idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada, ko idan sahabban sa radiyallahu anhum suka fada, ko idan duk wani mai wa'azi a yau yace a ku yi imani, shine idha qila lahum. Cewa qila da aka yi yazo a matsayin passive voice ne, don haka yana indicating kowa na iya zama mai fada, matukar ya fahimci addini, kuma yana inviting mutane zuwa ga addinin musulunci. Shi yasa aka ce kila idan an ce musu, don haka ba a faɗi waye fada ba. Inda an ce idza qala lakum rasulullah, to sai ka dauka ayar shi kadai ta shafa. Amma tunda aka ce wa idza qila lakum, don haka kowa na iya fada, ni zan iya kiran su zuwa ga addini, kai kana iya kiran su zuwa ga addini, kowane musulmi na iya kiran su zuwa ga addini. Don haka wa idza qila lakum, in an ce musu aminu ku yi imani, aminu fi'ilul amri ne a wajen malaman nahwu, don haka wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu antum. Idza qila lakum aminu antum, ku yi imani, bi ma'ana ana umurtan su, ana commanding din su da su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, ana gayyatan su zuwa ga addinin musulunci, shine aminu ku yi imani kama amanan nasu, kama kamar yadda amanan nasu mutane suka yi imani. Annasu anan ji Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ke cewa shine rasulullah was sahaba radiyallahu anhum ajma'ina,
don haka na farko shine manzon Allah ku yi imani irin yadda da duk sauran sahabban sa Abdullahi ibn Mas'ud kuma Allah ya kara masa dace kamar duk yadda musulmai suka yi imani musamman irin Abdullahi ibn Salam wanda yake ba Yahude ne da yazo ya shiga cikin addinin musulunci sune annasu wa idza qila lahum aminu kama amana sahaba kina ku yi imani kamar yadda sahabbai suka yi imani musamman jagoran su shugaban su fiyayyen halitta as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa sallam ku yi imani kamar yadda annabi tsira da aminci sabbata a gare shi da almajiransa masu imani sahabbai suka yi shine kama amana kalmar kama a wurin malaman balaga shi ake cewa harfu tashbih shine kana comparing wasu ababe ne guda biyu aminu ku yi imani sai kake comparing din imanin da kake so su yi da imanin sahabbai meaning that ku yi imani kamar yadda sahabbai suka yi a wurin malaman balaga shine tashbih so da kan aka ce maka ina al-mushabba shine su al-yahudu kama amana nasu shine al-mushabbahu bihi kuma a cikin sa akwai wajhu shabahi menene wajhu shabahi din shine ku yi imani ku munafukai yadda sahabbai suka yi a cikin fiskar imanin ku so wannan shine jumla don haka kaga kana da al-mushabba kana da al-mushabbahu bihi kana da azatu tashbih kana da wajhu shabahi so daka munafukai ku yi imani kamar yadda sahabbai suka yi imani a cikin imanin su daka munafukai sune mushabba ka adatu tashbih mushabbahum bihi wanda ake kwatanta da su sune sahabbai fiskan kwatantawan shine imani da Allah daka aka ce ku yi imani kama amanan nasu kamar yadda sahabbai suka yi imani kalu sai su ce anu'minu kuna so mu yi imani kama amana sufaha'u kamar yadda wawaye suka yi kalu sai su ce anu'minu kalmar alifun shine lil istifham wato ta zo ne tana indicating suna tambaya ne ma'anar ta kenan kuna so mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani wato tambaya suke yi amma a wurin malaman balaga akan ce istifhamun me istifhamut tahqir wato suna tambaya ne ta kaskanci wato kaman suna ga suna munafukai su zo su zama irin sahabbai ai sun ci baye ne gara su tsaya a wannan matsayin da haka suna tambaya ne istifhamul inkari wa tahqir tambaya ce ta inkari suna challenging suna kalubalantar cewa da aka yi su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala don haka ba su yadda ba kuma suna kalubalantar suna kuma kaskantar da magana kaman mutum ne yana makaranta jami'a aji uku sai ka ce dawo 100 level sai ta ina aji uku kuma na dawo 100 level it doesn't make sense wato yana mamakin me ka umurce shi to wannan shine feeling da suke da shi suna tunanin yaya za a yi mu kuma dawo irin sahabbai wannan shine hatsari na mutum yana kan halaka amma bai sani ba shi ya dauka shiryayye ne duk fitina a duniya babu wanda ta kai batacce ya dauka wai shi din nan shine mai daraja shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul fatir aya ta 8 yace afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana yanzu akwai wanda yake da muni da yake wanda aka kawata masa aikin sa mai muni har yana ganin aikin mai kyau ne mutum yana munafurci amma har tunani yake wai an ce yayi imani da Allah ci ba yayi to babu halaka irin wannan idan ma mutum ya bata sai ya gane da cewa shi ya bata ko yana munafurci ya gane shi yana munafurci da danda madama saboda idan ka fahimci kana da kuskure to shine matakin farko na gyarawa kai recognizing kai admitting cewa kana da kuskure wannan shine step na farko na gyara to wannan shi bai yadda iya da kuskuren ma tunani yake in ma an ce yayi imani ci ba yayi kuma gaba na gaba sai suka ce wai za mu yi imani kama amana sufaha kamar yadda wawaye suka yi Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhuma da dalibin su Mujahid ibn Jabr alayhi rahmatullah suka ce anan suna nufin wawaye shi sune annabi da sahabbai suna nufin wai annabi wawaye ne sahabban sa radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda wawaye ne akwai cin mutuncin da yake annabi daga cikin annabawan Allah ka nuna ka hada masa wauta tare da shi menene wauta malamai suka ce wauta shine adamur rushd wal aqal shine mutun ya samu kansa azab zango na rayuwa da na farko bai da shiriya shine shi da kansa bai kai ya iya gane me zai amfane shi me zai cutar da shi ba na biyu ya zama bai da cikakken hankali hankalinsa bai cika ba yanzu na farko dan kadan shekara uku ai bai kai a bashi daman yi cikin decision da kansa ba, baka amincewa komai na sai yi. Me yasa a doka na kasashe da dama idan mutum bai kai shekara 18 ba a bari yi cikin decision na kansa? Saboda mai dalili hatta maslahar kansa bai santa ba. So haka is not allowed completely ya zama an mika al'amuransa zuwa gare shi. So wannan shine wauta, ya zama mutum ya kai matakin da bai sanin menene mai amfani menene mai cutarwa. Na biyu kuma hankalinsa bai kai ya iya gane menene mai fa'ida gare shi ko mara fa'ida ba. So haka shi yasa in ana maganan wauta a bisa ga tabi'a da lafazin Qur'ani an fi nunawa zuwa ga yara ƴan ƙanana. Su ne wanda aka fi kira da wauta, saboda duk yadda yaro yake da fasaha yana da matukar wahala ka same shi da cewa hankalinsa ya kai a bar shi daman da kashin kansa ya hukunci na rayuwarsa. Wannan doka ba ta yarda, saboda shekaru yana cikin wani irin zango na rayuwa ne, abin da ake zato ba zai yi ba, shi aurensa zai yi. Ayyashi yaro ne fa kana da wanda shi a kofar gida ɗanka ɗan shekara hudu, idan jirgi ya wuce sai ya ce baba saya mana irin wannan. Kuma kai a lokacin tunaninka abin buɗe baki. Kudin buɗe baki bai haɗu ba, kana tunanin kudin gidan haya an baka notice, duk tunaninka gaba ɗaya ka shiga damuwa, ka rasa da za ka yi man motanka ya ƙare na zuwa office ma gobe babu. Amma jirgin sama ya gani sai ya ce baba sai wannan. Kuma hanya mafi sauki gare ka sai ka ce na'am insha Allah za a saya. Amma idan kuma kana so ka biye masa kai ma ka yi wautar sai ka ce ai bani da kudin. Shi a dictionary-sa gaba ɗaya babu kalmar babu, duk cikin dictionary bai san babu ba. So shi yasa wai lokacin da wai yaro ya kama kumbulin zai ga ce a bani da kudi ba zai fahimce ka ba, saboda su Bahaushe ke ce wai in bani babu, ita kanta babu idan tana existing aka ba shi zai karbe ta. So shine dan bani babu. To wannan sune yara kanana, sune as-sufaha, asali su ake jinginawa wauta. Shi yasa ko hira da yara in baka iya ba za su ji dadi ba, dole in kuna hira sai kai ma wani lokaci a tadi da wasa sai ka mai da kanka yaro. Yaro sai ka kwanta ya ce abba barin hau bayan ka, sai ka bashi gadan bayan ya hau. In ya dauko abu sai ka kwaje sai ka ce barin boye shi gashi nan zo sai ya zago bayan ka ya dauka sai ka dade shi gaba. To haka ake. Amma ba zai yi yaro karami wai ka bashi abinci ya ce koshi ka ce wai zauna a nan wurin, wai ya zauna ya nutsa kaman mai tasbihi ba, ba zai yi ba. Yana koshi to sai a yi wasa. In ka takura ya zana sai ya ce da Allah baba barin dan taba ko minti uku mana, dole sai ya yi birgima. To wata ran a falo kai ma sai ka birgima tare da shi. To haka ake zama da yara. To su ake cewa sufaha, sai suka cewa sahabbai, wai su ma sahabbai yanzu wawaye ne. Kalmar kiran sahabbai da wawaye da wannan Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullah ke cewa duk mutumin da ya riƙe addini dole ya haƙuri, zai ga walakanci, zai ga izgidi, zai ga cin mutunci. Har wanda kai wanda kake gani bai ganin ba abin tausayi ne, amma shi kuma kai ke wa izgidi. Yanzu wannan gemu kawai idan kana da shi in ka ji izgili za a maka malam malam Hausa man malam haka za a gaya maka izgili ne. In ka saka kaya na kamala abun izgili ne, ka saka kaya ya rufe jikinka, wanda ke yawo da ɗan gajeren wando duk gashi jikinsa wai shi ne yake ga shi wayayye. Ko ki saka hijabi ki rufe jikinki sai ki zama abun izgili. Wacce take yawo tsirara kaman doya, kaman saiwar doya, wai ita ce take ga wayayya. To shi yasa idan ka fahimci addini ka rike, dole ka yi haƙuri da wanda bai fahimta ba. Za ka daga an ganka da kamala sai a ce wannan ma malam ne ko? Are you part of them? Are you malam? Ba kuma wai ana nufin ɗan arewa ba ne fa. Ko ɗan ɓangaren ƙasar idan ya karɓi musulunci, idan ya samu wannan kamala shi ma ya zama malam. Wannan shi ne ɗabi'a. To haka aka yi wa sahabbai. Yanzu kuna so mu yi imani yadda wawaye suka yi? To idan yau wani ya kira ka yana maka izgili a matsayin kai wawa ne dan musulmi, sai ya dame ka? Kalmar da aka gaya wa manzon Allah kuma aka gaya sahabbansa, ya dace hankalinka ya tashi akai? Bai dace hankalinka ya tashi ba, dan an gaya wanda suka fi mu imani. Ba kuma annabi Muhammad ba, Qur'ani yace duk annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya turo babu wanda ba a gaya masa wannan ba. Babu annabi da ya zo shi da ba a masa wannan izgili ba. A ranma cikin suratul Zariyat aya ta 52. كذلك ما أتى الذين من قبلهم
من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
الله يقول كذلك كما حكى ما أتى الذين من قبلهم من رسول باب ونمن زندي زوى كافرن سكر رقائي كافرن زامن مو illa qalu fasit fa kace sun ce annabin sahirun annabin matsafi ne. shi matsafi ne kawai, kawai ya zo ya muku sihiri ne kawai, dan sihiri ne kawai, ba abin da ya zo da shi zai sihiri. Au majnun kuma a ce mahaukaci ne. Babu annabin da ya zo face wanda ba su yi imani ba sun ce masa dan sihiri ko matsafi ko mahaukaci. Shi yasa suka ga annabi mahaukaci, Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun a cikin suratul qalam. Bisa ga ni'imar da Allah ya maka annabi, kai ba mahaukaci bane. A wani wuri Allah ya ce duk abin da suke gaya muku mun sani annabi yana baka maka rai, amma kai hakuri, ba da kai suke yi ba, da ayoyin Allah suke jayayya.
Qad na'lamu innahum la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukazzibuna walakin adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun.
Allah yace qad na'lamu, haqiqa muna sani, innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, abunda suke gaya maka nan yana bata maka rai, dole ran sai bace. Annabi daga cikin annaban Allah a kalle shi a ce masa mahaukaci, a zo a ce masa shi dan sihiri ne, a ce shi boka ne, a ce shi an masa aljanu sun buge shi, duk wannan batancin an masa. Allah ya ce mun san yana bata maka rai annabi. Fa innahum la yukazzibunaka, ka sani ba kai suke karetawa ba. Walakin adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhaduna, su azalimai da ayoyin Allah suke jayayya, ba wai kai suke yi ba, a'a addininka ne suke challenge, amma tunda addinin ba zai yi a bata ba sai kai a bata ka. Wannan yasa idan mun yi riko da addini sai mun zama masu hakuri. Duk waɗanda suka baci annabi bai taɓa kai wani duka ba. Da aka zo aka ce annabi mahaukaci, inda ana faɗa mahaukaci ne sai kai duka, me zama? Sai a ce hauka ta tabbata, saboda an ce mahaukaci baka duka, ya ce afna manta kun ma tuna mini. So annabi daga an ce mahaukaci ne sai ya ce a'a, ai Abu Dharr haka gaya masa, an ce kai mahaukaci ne, shi ne nace bari in zo na ji kai magana, zan gane wace irin hauka ke damunka, kuma ni ina da maganin mahaukata. Sai ya ce annabi yi magana na fahimci irin hauka. Sai annabi ya fara inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Abu Dharr sai ya ce a wannan bai kama da hauka ba, ai yace kara kadan. Annabi ya kara gaba, Abu Dharr yace kai abin naka da dadi. Can da aka je gaba sai yace ashhadu an la ilaha illallah. To shi yasa ka'ida, kai musulmi mai abun fada baya fada. Duk wanda ya maka isgidi akan addini mun wuce lokacin fada. Mu kyautata musu mu'amala, mu kyautata musu lafazi, mu musu duk abin da za su yi don su gane addinin musulunci su shiga ciki. Amma ba wai don an maka izgidi sai ka bada amsa ba, ko gemun ka aka aibata sai ka bada amsa mai daɗi. Ibrahim bin Adham alayhi rahmatullah, ɗaya daga cikin manya-manyan shehunan musulunci, sama da shekara 2000 ya wuce, babban malami ne, tafiya yake yi, wanda bai san addini bai gan shi, shi bai Yahude da karansa, sai tsaye da Ibrahim bin Adham sai ce da wannan gashin da ke nan ɗinka na haɓankan nan gemu da bindin kare nawa ne fi daraja, ai ya kai rai ya ɓaci. Ibrahim bin Adham alayhi rahmatullah sai kalle shi yace idan nabi Allah ya kaina aljanna, wannan gebu in ya shiga aljanna yafi bindin kare, idan na sa ga Allah, Allah ya kaina wuta, bindin kare ka yafi gemun da ya shiga wuta. Shikenan an huta. Ba ka da lokacin fada ga wanda bai fahimci addinin ka ba. Duk wanda bai gane musulunci ba abun fada bane, abun a masa lafazi mai dadi ne, abun a nuna masa mu'amala mai kyau ce, abun a ja hankalinsa ya gane addini ne, duk izgilin da yi kada ka bashi amsa irin wanda yi, yi masa lafazin da zai fahimci addini din. Amma wai ka tsaya kana fada ba naka bane, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa fada akan wanda ya masa izgili ba. Duk izgilin duniya an yi, akwai wanda ya wuce a ce maka mahaukaci, akwai wanda ya wuce a ce kai dan sihiri ne, kai boka ne, duk waɗannan sun zo a Qur'ani, amma babu inda ya zauna yayi fada sai dai ransa ya konu. Don duk dan adam mai daraja bai so ka nuna masa abun da bai dace ba ka jingina gare shi, amma bai kai duka ba, amma bai yi zagi ba, amma bai bakar magana ba. In ma aka ce yayi magana a gane haukar, sai kuma ya fara magana yana jan ayoyin Allah, bai cewa a'a ni ba mahaukaci bane, kuma bai kai duka. Shi yasa in kai riko da addini sai kai hakuri. A hadithin Imam Ahmad rahimahullah, manzo Allah yake cewa al-qabit ala dinihi kal-qabit ala al-jamal, wanda ya riko da addininsa a ƙarshen duniya zai wayi gari kamar yayi riko da garwashin wuta ne, ko a office ne sai kai hakuri, in kai musulmin kwarai ne. Daga an ce hayya ala salaka, fita sallah, sai kai hakuri. In ba kai hakuri ba za ka iya wannan ba. Ko me na riko da addini, kayanka idan na addini ne sai kai hakuri, siffarka idan na addini ne sai kai hakuri, iyalanka idan kayan addini suka sa sai an yi hakuri. Annabi ya ce ƙarshen duniya riko da addini zai zama kamar riko da garwashin wuta ne. Ko ka rike addinin ka rika ji ana kona ka saboda fitintunin rayuwa, ko ka sake garwashin wuta, ka sake musulunci, kuma ka huta ka je lahira, kuma ka tarar da sakamakon wanda ya ridda. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Don haka Allah ya ce a gaya musu ala innahum humus sufaha, a nan wurin sanda Allah ya yi tawkidi uku emphasis guda uku ya yi gabanin ya ba su amsa na farko ala ala malamai suka ce harafi ne na tanbihi wa tawkid ana calling attention dinsu ne kuma ana karfafa maganar na farko kenan na biyu inna wa anna li tawkid ne duk inda ka gan su suna ƙara emphasis ne lalle su kum kuma aka kawo sau biyu wannan kuma damirul fasil ne so idan aka maimaita damirul fasil ana hawo sau biyu ya zama me ana taukidin na farko ne shi yasa ala innakum humus sufaha kaga taukidi uku lalle su din nan babu kokwanto su ne wawaye sai Allah yace walakin la ya'lamuna sai dai basu sani ba shi yasa munafurci ciwo ne mai muni babu cutar da ya kai mutun ya zama bai san kansa ba to wannan shine damsul basirati har ka waye gari baka san kai wane ne ba Allah yace a ce musu sune sune wawaye amma su basu san wawaye bane duk duniya babu cutar gafala da ta kai mutun ya zama shi bai san shi wane ne ba yanzu misali kaddara mutum ba kowa ba talaka iri na sai je yayi dauri shi kadai ya share wani ya sha alkabba ya fito kofar gida ayi magana ayi haka ya haka ya ce yaya ne yace ni ne sarkin Kano ko shehun Borno kuma shi ya gamsar da kansa shi sarkin Kano ne ko shehun Borno da Allah akwai damsu basirati da kai wannan ya fito yana da yana ce yace ni ne sarkin Gombe ko sarkin Bauchi kuma jama'a sun san ba haka bane kuma shi ba wai da ba sai yake ba da gaske shi shehun Borno ne ko sarkin Kano ko kuma sarkin Bauchi ne ko sarkin Gombe da Allah ya kansa adalci akwai cutar da kai wannan jama'a sun san ba haka bane amma kai baka sani ba kuma shi ya amince da gaske shi din haka ne to haka Allah ya ga musu yace walakin la ya'lamuna sai dai su ba su ma matsayin su ba to Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya kare mu daga munafurci Allah ya kare mu daga munafukai wannan ayar abin da take na mana kullun dabi'ar munafukai ne batanci ga wanda suka yi riko da addini in an maka sai kai hakuri dan an yi wa wanda yake ka imani shine annabinka kuma annabina kuma annabin mu gaba daya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk duniya ba mutum mai daraja irin sa ci gaba da bayani akan munafukai sai Allah ya ce
wa idza laqul ladina amanu qalu
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِذًا suka gamu da wanda suka yi imani qalu sai su ce amanna mun yi imani wa idza khalu ila shayatinihim idan suka tafi tare da shaydanansu qalu sai su ce inna ma'akum muna tare da ku inna ma lalle mu nahnu mudunnan mustahzi'una isjili muke yi wa musulman nan mu izgili muke ba mu fa tare da su kawai dai muna nuna musu ne a mu'amala kamar muna tare da masu imani amma mu ba ma tare da su wa idza laqul ladina amanu laqudun nan daga kalmar laqiya ne amma akwai wawun akwai ya'un gamuwa da wawul jama'a na jam'i sai yasa aka goge wawun nan saboda fasahar harshen larabci laqiya ne sai zama idza laqul ladina amanu maimakon wa idza laqiya alladhina amanu to ba zai dadin fada ba saboda fasahar qur'ani sai aka goge wawun sai aka bar wa idza laqul ladina amanu aka goge ya'un aka bar wawul jama'a sai aka goge ya'un wa idza laqul ladina amanu in sun gamu da wanda suka yi imani na farko kaman annabi da sahabbai qalu amanna sai su ce mun yi imani Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake wannan na bayani ne akan Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul da kuma dalibansa munafikai duk rayuwar da yayin halitta babu wanda suka bashi wahala irin munafikai kuma har a yau idan kaga an ba a samu zaman lafiya ba a jiha to za ka ga matsalar munafikai ne in ba a samu ba a kasa su ne idan a ma'aikata ne idan suka dan hada kansu to sai su halaka ruwa gudu abinda bai faru ba su ce ya faru to shi yasa a duk wurin da kaga wuta tana ci amma a kasa ne ba a ganinta wani na hararan wani kuma bai san dalili ba to munafikai ke aiki duk wanda suka ga suke shiri sai an bata tsakani to shi yasa haka suka yi ta cutar da sahabbai sai su zo ga annabi su ce amanna haka suke ce manzon Allah ya rasulullah ya muhammad rasulullah fi taurati wal injili wal qur'an haka Ubayy ibn Salul yake kai ne manzon Allah a cikin at-taura Allah ya ce zaka zo cikin injila ma zaka zo a qur'ani ma Allah ya faɗa wato saboda karfin hujja ba ma qur'ani kada yake kirawa duk takaddun sa ya kira in ya koma wurin ƴan uwansa munafikai sai ce naji na samu karan nan yanzu na yaudare shi haka suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har akwai ran da ya cutar da annabi, an dawo daga yaki za shiga gari ya cutar da annabi, dan sa kuma yana da imani duba ikon Allah, dan sa sunansa Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul, shi kuma mumini ne. Akwai ranar da ya cire takobi zai kashe uban, yace kana cutar da annabi yayi yawa, zai sare shi annabi, yace a kar ka taba babanka ban yadda ba. Zai shiga garin Madina yace dakata, sai kai ɗayan biyu, ko ka koma ko kuma ka yadda da cewa manzon Allah madaukaki ne, wanda suke kafure da munafiki su ne makaskanta. Dan sa ke gaya masa, saboda sun ce la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna a'zamu min al'azal, in mun dawo Madina ai mu manya yan gari za mu kori baki, saboda in hujja ta kare to sai a koma bangaranci, to ai mu ne yan gari, ai mu ne yan kasa, waɗannan baki ne, to shine an rasa abin da za a yi. To haka suke yi manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi, to zartawa, sai su zo gaban su ce manzon Allah mun yi imani da kai, in suka zo girmama wanda suke manzon Allah a gaban sa, yafi wanda sabbai masu imani suke yi, za su yi abin har ya wuce iyaka, har wani lokaci sai ana gyara musu. Sai kaga mutum ya zo ya ce, zai zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa insha Allah wa shi'ita, in Allah ya so kai ma ka so, annabi ya ce a'a insha Allah wa hadahu, idan Allah ya so abai faru, ko ban so ba zai auku. To har sukan kai annabi matsayin Allah, sai ya musu gyara ya ce haka bai halatta ba. Amma wa idza khalau, idan suka da kalmar khalau suka je suka zauna, ila din nan ma'anan sa ma'a shine wa idza khalau ma'a shayatinikum, idan suka wofanta sai su zama tare da shaydanin su. Kalmar ma'a ila shine ma'a, kaman wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, ai ma'a quwwatikum ne, don haka ila na zuwa da ma'a tare, in suka wofan da suna tare da shaydanu su. In an ce shaydanu a nan gurin, ana nufin shuwagabannin munafikai, saboda a kowane jinsi idan aka samu mutanen da suka ki Allah sai a ce musu shaydanu. A cikin munafikai leaders din sunan su shaydanu, a cikin kafirai manyan sunan su shaydanu, a cikin karnuka wanda suka fi hatsari sunan su shaydanu. Shi yasa manzo Allah cikin hadisi yake cewa yaqta'u salata rajulin al-ha'ir wal majnun wal kalb al aswad fa innahu shaytan. Manzo Allah yace waɗannan uku suna iya yanke sallar mutum, mace mai al'ada da jaki idan ya wulga gabanka babu sutura, sai yace da kuma bakin kare dan shi shaydan ne, wato a cikin shi, a cikin karnuka bakin shi ne shugaba, duk shaydancin kare bakin yafi iyawa. So daka ila shayatirihim ay ila ru'asaihim minal munafiqina, in sun kebanta da manya-manyan munafikan da suke basu training, suke musu extensive training na munafurci, suke koya musu dukkan strategy na munafurci, sai su ce inna ma'akum, lalle mu muna tare da ku. Kaga a baya kawai kalu amanna suka ce, amma anan kuma sai su ce inna lalle mu ma'akum, muna tare da ku, bi ma'ana nahnu ma'akum fi nifaqi wan nasr, muna tare da ku a cikin munafurci da kuma taimakonku, ku muke taimako ba ma taimakon musulmi, kuma haka ne. Shi yasa Allah ya kira su a Qur'ani muzabzabina baina zalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i, cikin suratul nisa. Allah ya ce su suna da wata matsala, suna muzabzabina, kai kawo su ba su tare da musulmai 100% ba su tare da kafirai 100%, a zukatansu suna tare da makiya musulunci, amma a maganganunsu suna tare da musulmi. To wannan ita ce, wannan shine abin tsoro din, wannan akwai hatsari a cikin sa, shine wa idza khalau ila shayatinihim, in sun koma zuwa ga shaydanin su, qalu sai su ce inna ma'akum, lalle muna tare da ku, inna ma lalle mu nahnu mu din, inna ma abin sani kadai nahnu mu mustahziquna, muna musu izgili ne kawai, muna mocking din su ne kawai, izgili muke wa musulman, muna kawai nuna musu kaman muna tare, amma gaskiyar magana kwata-kwata mu ba ma tare da su, ba wani abin da ke nuna cewa wai mu da su ko wai muna tare, ba ruwanmu da su, kawai dai muna nuna musu kaman muna tare ne. Shi yasa koda a yau wani lokaci rashin karatu yakan sa wasu su riƙa maganganun da bai dace ba, a yanayi na mu'amala mutum ya wuce ya ce duk fa addinan duniya ba bambanci, duka ɗaya ne, saboda me? Saboda buƙatun ƙuri'a, haka bai yi ba. Idan ka je neman ƙuri'ar wanda ba musulmi ba, ka nuna masa kai musulmi ne, ba ɓoye-ɓoye, ni musulmi ne, na yarda da Allah ɗaya, amma abinda addini na yi namun, na zalunce ka haramun ne, na cuce ka haramun ne, na walakantar da kai haramun ne, na kaskantar da kai haramun ne, na baka haƙƙinka wajibi ne, na baka duk abin da kake buƙata na more rayuwa wajibi ne, na kyautata maka mu'amala wajibi ne, amma gaskiya ni musulmi ne. sai dai akwai hikimar Allah da yayi mu a gari daya ko kuma a mazaba daya ko a jiha daya ko a kasa daya kula tunda Allah ya halice mu waje daya akwai hikima na amince da wannan hikima din to haka dole mu yi hakuri da juna mu manta da wasu ababe da shedan ke sawa tsakanin mu ka gane haƙƙinka a kaina na gane haƙƙina a kanka mu zauna da juna bisa ga yadda addinin mu ya karantar ni na amince a matsayinka na Kirista addininka bai daka zalunce ne ba haka Qur'ani bai umurce in zalunce ka ba addininka ya wajabta maka kaman addu'a kaman fatan alkhairi ni addini na wajabta min inna jagorance ka na maka adalci in taimake ka sai ka bayyana wannan amma kalmar cewa duka addinai ɗaya ne babu bambancin addini kalmomi ne dake iya bata imanin mai imani shi yasa Allah yace afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kayfa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun am lakum aymanun alaina balighatu ila yawmil qiyamah Allah tambaya yake mana yanzu zamu sanya musulmi ya zama ɗaya da kafiri Allah yace me yasa kuke irin wannan hukunci ne waye gaya muku ɗaya ne idan kace ɗaya ne Allah yace waye gaya maka ɗaya ne nuna masa kai musulmi ne amma addininka zalunci haramun ne kai abokin gabanka ma wanda bai zabe ka ba a musulunci ka zalunce shi haramun ne duk duniya babu addinin da ke da adalci irin addinin musulunci ba makiyin musulmi a duniya irin ba yahude amma Allah ya saukar da aya kusan 20 a cikin suratul nisa'i yana kare haƙƙin ba yahudan da aka zalunce shi aka masa ƙarya kan abin da bai yi ba saboda manzon Allah ya aiki da circumstantial evidence yana kokarin yanke hannunsa akan sata da aka yi Allah ya turo kusan aya 20 a Qur'ani cewa ƙarya aka yi bai hude bai sata ba Allah ya ji kada ya yanke hannunsa wannan fa shine adalcin musulunci ba za ka zalunci kowa ban kai musulmi na kware ne ba abin da hada dininka da zalunci babu wani abin da za ka gani a musulunci kaga adalci tsagwaro a duniya kamar yadda musulunci ya karantar akwai bambanci addininka kaza nawa daban amma ni ba zan zalunce ka ba kuma duk haƙƙin ka zan baka in ma na zalunce ka Allah zai kai ni wuta gobe kiyama shikenan ka huta amma ni da kai ɗaya ne Allah bai ce ɗaya bane da bambanci Allah subhanahu wataala ya bamu ikon bawa duk wani wanda ke karkashin mu da bai musulunta ba haƙƙinsa ya bamu ikon kyautata masa mu'amala shi yasa Allah yake cewa inna ma abunsani nahanu sai su munafukan su ce mustahzi'una izgili muke wa annabi da sahabbai izgili muke wa musulmai in mun ce malam ma ba Hausa man kaza kaza irin izgili din nan wannan duka Allah subhanahu wataala yace idan suka sai su ce wa shaydanin su da ku muke tare kawai izgili muke musu ko an maka kada ya dame ka kai hakuri ba zai rage ka da komai ba sai dai daukaka a wurin Allah subhanahu wataala na'am
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
الله الله يستهزئ بهم yana yin izgili da su irin izgilin da suka yi Allah yana musu waye mudduhum yana ƙara musu fi tughyanihim cikin wannan ketare iyaka da suke yi din na munafurci ya amahuna suna ƙara kutsawa cikin idan suna rufe ba sa gani in ka ji Bahaushe ya ce yadda mutum ido na arfe nake nema bai ma'ana shine ta kowane bangare haka nake kokarin shiga to ya amahuna shine ido rufe haka suke ta kutsawa Allahu yastahzi'u bihim Allah yana musu izgili irin wanda suke yi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wani yake cewa wannan abin da Allah yake musu shine al-adala bil uquba irin abin da suka yi sai Allah yake musu adalci yake saka musu da irin aikin su tunda sun ce inna ma nahnu mustahzi'una mu izgili muke yi wa mu'minai sai Allah ya ce to shi ma yana musu izgili me yasa yana saka musu da irin abin da suke wa bayinsa masu imani saboda Allah yana kare mutuncin mai imani tunda kun yi wa mu'minai to ni ma bari mu kira abin da kuka yi shine za a musu punishment na adalci amma za a musu punishment amma na adalci shine irin abin da suka yi sai a saka musu Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa da yace yadda Allah yake musu in ya kai munafikai wuta to tsakanin wuta da aljanna ana makwabta da juna yan aljanna suna zama su kalli yan wuta sai mutum ya zauna ya hau ainihin balconin gidansa ya zauna na aljanna ya gyara kaya haka ya zauna a cikin aljanna sai tsaya yana kallon yan wuta ana musu azaba zai ce kalluwa daga can a can an kai mai doka ga can mala'ika ya dake shi to ana kallo su ma yan wutan wani lokaci sai ya ba su sai su ga yan aljanna yadda suke cikin ni'imar aljanna dan me saboda fadar yara sai su kalli wutan amma sai ayi kwalelan su ba wanda zai ba su sai su kalli aljanna kai suna wuta sai a musu kwalele ba mai ba su to shine Allahu yastahzi'u bihim idan aka zo din suna cikin wutan tsakanin wuta da aljanna akwai kofa sai suna nan wurin a wuta sai a bude waccar kofar aljanna sai su ganta a bude ba kowa sai sun tafi a guje za su shiga cikin aljanna sun zo dab da wurin sai a kulle sai su ga su an kulle kofa sai su ga wata can an bude sai su ga can a guje sai sun zo dab da wurin sai a kulle to an kuma kulla wannan sai a ce ga wata su ai an bude wata gata ta wo an bude mu je sai su tafi a guje sai sun zo dab da wurin sai a kulla kofar aljanna suna kuma konewa haka shine Allahu yastahzi'u bihim ji ibn Abbas suna wutan amma ba su da hoto sai ai ta bude kofar aljanna kuma ko iskan aljanna ba a bari su sheka daga sun zo kusa da wurin sai a kulle to shine tunda kun yi izgili ga masu imani a duniya to gashi ana saka musu shine su kuma masu imani Allah subhanahu wataala ya ba su hakuri a duniya sai ce inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun a yau ni zan saka mu saboda hakurin da suka yi a duniya ana musu izgili da walakanci Allah yace a yau zan saka musu saboda hakurin da suka yi so da haka duk abin da aka maka na izgili in kai hakuri Allah yace aljanna za ka ga sakamako kawai kana kan gidanka kana zaune of sayanka aljanna sai kai ta kallon yan wuta na musu azaba kana da iko kowa za ka gani har wani ka san shi za ka iya gane shi ba za a hana ka baka kalla shi yasa su in suka more su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah kai mun gode wa Allah da ya mana gida dogo muka samu wannan ba dan taimakon Allah ba mu wake nan da yanzu muna can to shi yasa in kai hakuri a lahira to za ka more shine Allahu yastahzi'u bihim Allah subhanahu wataala yana musu izgili irin wanda suke masu imani bi ma'ana yana saka musu da irin abin da suka yi shi yasa a shari'a idan mutum ya zalunce ka ya halatta idan za ka iya fadara ma kwatankwacin zaluncin da ya maka amma ba bai halatta ka kara ba bai halatta kai kari ba in za ka zalunce ma kwatankwacin sa in za ka iya kwatantawa da perfection kabi babu laifi shi sa arama cikin suratul shura Allah subhanahu wataala ya ji hankalin mu da wannan da kuma suratul baqara ita ma aya ta 194 da suratul shura ina ga aya ta 40 da yace wajza'u sayyi'atin
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله
سيكم نبي فمن اعتدى عليكم
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
جزاكم الله خيرا الله يتي وجزاء سيئة sakamakon mai muni shine mai muni irinsa izgirin da suke yi wa mu'minai a duniya musulmai to sai Allah ya rama musu a lahira tunda anan an ce ku yi hakuri to in kuka je can saboda kishin mu'minai da Allah yake da son su da yake da kara martabar su to shine yake rama musu abin da aka musu na izgili a duniya sai ya sa munafikai da kafirai su shiga cikin halin kaskanci da duk wannan sakamako ake yi na me hakurin da aka ce ku yi a duniya shine fama ni itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wanda ya ketare iyaka a tanku kwa iya ramawa da kwatankwacin abin da ya muku to yanzu an rama musu ne tunda suna nuna musulmai suna tare da su amma ba su tare yanzu ba rana muku kuma ga aljannar kaman kuna tare da mu'minan sai kun hango su a gidan aljanna suna jin dadi in kun je shiga sai a kulle ai annuna kaman kuna tare ne amma ba ku tare tunda kuna kallon su amma kuma sai an bude goma za ku shiga sai a rufe so shi yasa mu yi hakuri mu bi Allah mu roki Allah subhanahu wataala ya kare mu daga munafurci mu roki Allah ya sa imanin da ke zuciyar mu imani ne na gaskiya bil haqiqa yana da kyau mu dage da addu'a muna ayyuka na kware mu bi bayan su da yin ainihin addu'a muhimmin abu ne akan imani mu duba irin addu'o'in da manzon Allah yake don Allah ya tabbatar da imani a zuciya Allahumma inna nas'aluka al-huda wattuka wal afafa wal ghina muhimmiyar addu'a ce da kuma Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha da kuma addu'a ta ya muqallibal qulub sabbir qulubana ala dinika ko Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qulubana ala ta'atika duk waɗannan addu'o'i ne muhimmai mu rike su in ba haka ba sai addini ya zama yayi tun ana yi don Allah har ya zama kawai a baki ne amma aikin ba musulunci wanda yau da dama shedan yana sa musulmai muna koyi da haka kaga maganganu a baki akwai addini in ka ba musulmi amana babu amana in kai alkawari da shi ba zai cika ba in yi maka magana baka da tabbas gaskiya ne har ma kafizatan ayi tsammanin ƙarya ne akan gaskiyan ne in an yi rashin gaskiya yadda za a samu wanda bai yarda da Allah ba za ka ga hannun musulmi dumu-dumu a cikin rashin gaskiya wannan ba daidai bane in mun yi imani da Allah mu kiyaye dokokin Allah ayyukan mu suna cewa lalle mu masu imani ne yadda bacin mu yake faɗa muna da imani ni da ku Allah ya kara mana imani ya kare mu daga munafurci, ya kare mu daga munafukai, ya ba mu ikon koyi da saifofin bayansa masu imani. Allah ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Anan za mu dakata a tafsirin Hausa insha Allahu ta'ala, sai kuma fara na Turanci. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Hadha huwa ma indi billahi tawfiq.